sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.25 da 49.60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi ranar yau Juma'a 20 ga watan Disamba 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya wato Center for Humanitarian Dialogue ta yi taro don karfafa dabi'ar lafiya da juna a yankunan da tashe-tashen hankula. Sannan za ku ji cewa tun bayan da gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu. Al'ummomin yankunan suna buƙatar gwamnati da ta ƙara matakan magance matsalar tsaro. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka sai kuma sabonin da kwabar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba na jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. Dukkan yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai da amincewa da daftarori biyu na zargin tsige Trump saboda zargin sa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba domin amfanin kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai bukatar mu dawo da martabar ofishin shugaban kasa, in ji tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda shine ke kan gaba na yiwuwar samun kuri'un tsayar da shi takara na jam'iyyar ta Democrats. Senator Bernie Sanders wanda shine na biyu a bayan Biden a kuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira Trump da suna makareci da ya sayar da al'ummar Amurka masu aiki. Yan takarar sun ci gaba da maimaita caccakar Trump duk da yake wasu lokuta sukan juyo suna caccakar junansu. Hukumar lafiya ta duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ci gaba da kasancewa manyan kalubalen da ke tarnaki ga kai ƙarshen yaƙi da cutar Ebola a ƙasar. Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar 3,354 inda a ciki mutane 3,218 suka mutu. Jami'an lafiya na bayyana damuwa ganin cewa duk kokarin da ake yi na magance barkewar cutar ta Ebola a lardin arewacin Kivu da Ituri kan iya zama aikin baban giwa saboda fadace-fadace a tsakanin kungiyoyin mayaka kusan 12. Hukumar lafiya ta duniya ta ce an kawar da kwayar cutar daga yankuna 25 na lardin, ta kuma ce ana samun sababbin kamuwa da cutar akalla 4-10 a sati a yankuna 4 a 'yan kwanakin nan. Labaran na zuwa muku ne daga sanan sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani kawancen kasar Spaniya da ya hada da manyan kamfanoni uku yana samar da sansanonin ya sadar da sansanonin yan gudun hijira a kusa da kan iyakar Eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar da ya dogara kacokan a tashar samar da lantarki ta ruwa. Mataki na gaba shine sanya wutar lantarki ta hasken rana a gidajen yan gudun hijira. Muhimmin abu ne, in ji Javier Mazora, jami'in haɗin gwiwa na kamfanin Alianza da ke shirye. Ya ce ana buƙatar makamashi domin kiwon lafiya da ba da ilimi da kuma kariya musamman ga mata. Masu aikin jin kai na fatan abin da ke faruwa a shirye wata rana zai zama kamar yadda ya kamata domin samar da sauyi ga rayuwar 'yan gudun hijira da kashi 90% suke da karancin wutar lantarki a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Samar da makamashi na daga cikin muhimman batutuwa da aka tattauna a babban taron yan gudun hijira wannan makon a Geneva, inda aka ayyana nahiyar Afirka a zaman wacce za a baiwa babban fifiko. Andrew Yuhapa, mashawarci na musamman na babban kwamishinan Majalisar Dinkin Duniya akan yanayi, ya ce yanzu haka yanayin da ake ciki a nahiyar Afirka mawuyacin hali ne kuma abin tausayi. A ƙarshe, gwamnatin ƙasar Pakistan a jiya Alhamis ta bada sanarwar cewa tana neman soke shugaba alƙalai uku na wata kotun musamman da ta yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukunci Pervez Musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa. A wata gajeruwar oda da ba saba ganin irinta ba da ta bayar a farkon makon nan, kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar ƙasa da yin watsi da kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta 2007.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya, wato Center for Humanitarian Dialogue, ta yi taro a birnin tarayya Abuja domin karfafa ɗabi'ar yafiya ga juna musamman a yankunan da suka sha fama da matsalolin tashi-tashin hankula. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Sale Shehu Ashaka, na ɗauke da ƙarin bayani.
Cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya, Center for Humanitarian Dialogue, ta karfafa rungumar ɗabi'ar yafewa juna a yankunan da aka samu fitina maimakon kullatar mutane a zuciya da tunanin ramakon gayya. Jami'an cibiyar sun gayyato ƙwararru a wajen gagarumin taro a Abuja don cusa wannan ɗabi'a ga al'ummar arewa ta tsakiya da suka yi fama da fitinar makiyaya da manoma da arewa maso gabas da ta yi fama da Boko Haram. Gloria Tomo, jami'a ce a cibiyar, ta ce sun fara wannan aikin faɗakarwar ne tun 2014 kuma sun fara ganin tasirin wannan aiki.
In wani abu zai taso, dukkanmu sai mu zo mu tsare kafin ma ya zama wani abin da zai kawo mana ciwon kai. Mun ga inda matan nan sun taso suka ce okay, yau a wannan angon za mu yi taro a nan, bayan sati biyu za mu zo wannan angon, bayan sati biyu za mu juyo wannan angon. Sai su tambaye kansu menene damuwan a nan, za a faɗa menene za mu yi mu tabbatar cewa wannan bai kawo mana hargitsi ba, menene zamu yi mu tabbatar cewa ƴaƴanmu da mazajenmu da wanda muke zama tare da su sun yi abin da ya kamata. Mun ga inda matan nan sun taso daga wanda basu iya ma magana ba zuwa wanda zasu iya su saya su faɗa menene damuwoyin su kuma yaya ne zamu yi.
Duk da yafiya ta fi dacewa, amma a wani yanayin tuna irin bacin rai da tashin hankalin da na samu kaina, nakan samu kalubale ainun. Ji Hajiya Gana Suleiman da ta fama da illar Boko Haram.
Akwai mata ma masu aure wanda aka kwashi mazajensu, mazajen basu zo ba, su basu yi aure ba, suna nan haka suna nan suna jira. Bale especially ina da jikana wanda aka bar shi yana cikin uwar shi da wata shida, har yau bai san uban shi ba. Yanzu yayi wayo yana tambaya na ina uban shi. Kwanan nan satin da ya wuce har leta yake rubuta min yana primary sai yana cewa in kai wa sojoji su gaya mishi inda baban shi yake. Kullun da nake cewa in ya tambaye ni sai nake cewa baban shi yana Maka. Sai da yayi waye ya san cewa in a Maka ne ba za ki hada mu a waya ba. In gaya mishi in zai zo ya kawo min takardun makaranta da boots da jaka da yayi mutane yana fita waje yara sun gaya masa cewa uban shi yana abin nan.
Ita kuma Rita Buba daga jihar Filato ta ce hanyar yafewa kadai za ta taimaki al'ummar Filato da fitinar bambancin addini da kabilanci ke addaba.
Tun da ni da ka gani nan, na je na kwana a Ruga a wurin kawana da na adu da ita a filin sassantawa ƴar Fulani. Ko an biya ni kuɗi ba zan je Ruga ba, a da kenan. Ko an biya ni idan na shiga moto na samu maybe musulmai uku ni ne na hudu, ba zan yarda in zauna da su a baya saboda ina da tsoro a zuciyana. Amma yanzu ina da abokanaye mutumin pan wanda baya shiri da gumai, ina da kawaye in je angon rogo in yi hidimana, in tafi Ruga in yi hidimana. Ai akwai sauki, ko bai kare ba akwai sauki sosai, kuma muna da begen cewa wacce ran zai kare.
Duk tsananin da aka shiga aka gwabza yaki, ƙarshe dai wajibi ne a zauna a teburin shawara don fahimtar juna. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sala Shehu Ashaka. Yanzu kuma za mu koma jihar Filato tun bayan da gwamnatin jihar ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka kaurace wa mahallansu zuwa yankunan su na asali. Sai dai al'ummomin yankunan sun nuna buƙatar da gwamnati ta ƙara matakan magance matsalolin tsaro. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani.
Tun dai a watan Yuni shekara ta 2018 da wasu ƴan bindiga suka hallaka jama'a da dama a wasu yankunan jihar Filato. Akasarin al'ummomin yankunan da suka tsira da ransu suke gudun hijira. Tun daga wancan lokaci gwamnatin jihar Filato take ta fafutukan neman hanyoyin maida ƴan gudun hijirar zuwa garuruwansu na asali. A jiya ne burin gwamnatin ya fara cika bayan ta rufe wasu sansanonin ƴan gudun hijirar waɗanda suka fito daga yankin Gashish ta kuma tallafa musu da kayayyakin abinci da na gini don su koma garuruwan nasu. A sansanin ƴan gudun hijirar dake Ban a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, shugaban sansanin Irmiya Magit yace sun amince su bi umarnin gwamnati na maida su ƙauyukansu, sai dai sun buƙaci a tabbatar musu da tsaro.
Batun tsaron jama'an nan da za a dauka ya zamanto ya tabbata a wajen wadda kowa zai iya ya samu zama yayi barci ba tare da wani fargaba ba. Na biyu, ina son gwamnati ta sani mutanen nan sun yi shekara daya da rabi a waje ba wanda ya samu sugunin da ya iya yayi gona. Idan za su koma ya zamanto an tanada musu abinci da abubuwan da zai zama na rayuwa. Na uku shi gwamnati ta tafi har kauyukan nan ta gani irin level of destruction da aka yi da gidajen mutane.
Ita ko Madam Mary Dalio tambaya ta yi.
A yanzu kaman haka ba wurin da mutane za su je su zauna domin an riga an rurrushe gidajen. A kwanakin baya mazajenmu sun yi zuciya an je sun hada kai suna yin dan block domin su gina wani inda za su dan zauna tukunna. Abokan gaba suna bin baya suna tataka blocks da an yi su rurrushe inda akwai sauran kagon dakuna sai a rurrushe gaba daya. To yanzu da ana ce za a je wannan wurin Ya za a fara a ji a zauna wannan wurin.
Sakataren gwamnatin jihar Filato Professor Danladi Atu yace sun dauki matakan tsugunar da ƴan gudun hijirar a garuruwansu na asali.
Muna da matakai kaman guda uku. Na daya shine tsaro. Jami'in tsaro mu suna wuraren da za su ga kwana da su a wurin so kaman stashi kuma normal duty nasu they will show that and training vigilante wanda za su kula da wurin. Kuma za mu bude hanyoyi wanda in akwai damuwa za shiga da wuri. Mataki na biyu shine za a gina musu gidajensu. Su da kansu za su gina. Mu za mu ba su kayan kuma don su gina da kansu. Mataki na uku da muka dauka shine abinci da kuma ruwan sha. Muna da abinci za mu ba su har zuwa kamar wata shida. Yawwa so mataki.
Amma ni dai har yanzu ina da matsala da waɗanda gaba ɗaya an rushe musu gidaje ne ba batun kofa ko rufi bane.
Wanda an rusa musu gidajensu akwai kwan ƴan walinsu da su yadda za su zo da su.
Shiko Dagom Ray na Barikin Ladi Edward Gangbot wanda shi ma ke gudun hijira biyo bayan kone fadarsa da ƴan bindigar suka yi yace sun yi maraba da komawa gida.
Amince da haka da ribisa da ridawan su a gidaje.
Kana ganin kaman gwamnati ta sa matakan da waɗannan mutane za su koma ba tare da wani matsala ba?
Eh an sa sojoji sun je wuraren da mutanen za su zauna.
Kowa ya amince cewa zai zauna lafiya?
To alhamdulillah lafiya kowa yana son zaman lafiya. An san irin wahalolin da an sha. An san dukiyar da ta rulmusa. An san rayukan da suka tafi. Kowa ya gaji da wannan abun, kowa yana son zauna lafiya.
Shugaban karamar hukumar Barikin Ladi Barista Ezekiel Mandiyau yace sun zaga sansanonin ƴan gudun hijirar guda 12 a karamar hukumar kuma al'ummomin sun amince su koma gida.
Mun zazzaga duka gundumomi mutane sun ce su kan suna son su zaman lafiya mutane su dawo gida.
Matakan mai da ƴan gudun hijirar yankunan su na asali wanda zai dauki watanni 6 zai kuma lakume kuɗi fiye da naira miliyan 384 daga asusun gwamnatin jihar Filato da ƙananan hukumomi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. To kafin mu ci gaba ku shakata da wannan.
Zaman lafiya dadi
Madanna masu sauraro kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu ana yana ci a ƙarfe 2:17 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a cikin wannan shekarar. Da farko,
sunana Hawwa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda banna ji ko kada. Babu talin donan da ban yi ba. Kunan zaki ne, gwaza ne, doya min rogo ne, har da goro ba. Mun talla.
Samun wannan farfesan Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right.
Haƙƙin bil adama.
Eh, haƙƙin bil adama. A shi kuma a gefen shari'a da mata. Ina professor a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20. Amma ƙarfin zamin yana Boston. Yana kuma wata jami'a ana kiranta Harvard University.
Mun kuma samu bakuncin
sunana Rahila Planan Gowan. Ni malama ce ina koyarwa a jami'a.
Kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda Turawa suke cewa farfesa. Me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman dalibai waɗanda kika koyar da su?
Abinda nakan faɗi ma yara ina koyar da su, na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu su rike shi da kyau, na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu.
A yanzu kusan samu musamman ma a arewacin Najeriya sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kaman ilimin ya mace ba shi da alfanu ko ba shi da muhimmanci. Me za ki ce akan haka?
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta, yana da taimako, zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa. Zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age, idan mutum bai iya karatu da rubutu ba functioning zai yi wuya.
Bayan haka mun samu bakuncin
sunana Binta Kasimu.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me yayi zafi?
Wai so muke mu nuna ma ƴan majalisa mu muka zabe su kuma ya kamata a yi da mu.
Idan kina cewa a yi da ku, me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komai, ai dauki dora ma ake ta yi yanzu. Mu a ban mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba. Ga mazan nan din yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani. Ga ƴaƴan mu nan na shan kwaya, makarantu ba kyau, titi ka hita a bige ka, cikin gidanka a bige ka, da inda kai kahin ka tai sai kai alwala so 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka ka kusa soke alqur'ani in kristiyani ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu
to wayannan mukamai da kuke so din nan kan kashi nawa cikin dare kuke so a babu
yo mu muka yi su
mun kuma samu bakuncin
sunana dem falling talent daga plato
ina zaki ce mata sun fito ina suke yo kuma ina za su dosa
mata ko an ci ko an so dole a yarda cewa mata sune karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gari mata kuma sune karfin siyasa sune karfin gida in gida tana lafiya society za ta zama lafiya kasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama kasan ta zama gajeyu domin tana tafiya akan kafa daya
to an ce akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kuni to me zaki ce a game da waɗannan halayen nasu
to a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika 10 kuma in dai a ce a cikin 100 an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa ai ba abin fada bane
duk a cikin shekarar mun kuma samu bakuncin
a sunana Hajiya Binta Mu'azu ga mu a nan office din her excellence conference center din ga excellence wife of the president muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki muke ciki mata muke gani da mai dadi da mare dadi a nan cikin kasar mu Najeriya an kira mata da taurare ko ta ko ina ba lallai NAPC ba har in sauran kungiyoyin parties wanda yake ba namu badin mun hallara a nan wurin kuma an zabi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana
masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako zamu fara da jaridan New York Times inda aka rubuta labarin majalisar wakilan Amurka a ranar Laraba da ta gabata ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya daya majalisar mirinjayin yan jam'iyyar Democrat ta amince da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump dan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige shi a tarihin kasar fadar shugaban kasa ta White House ta fitar da sanarwa jim kadan bayan kada ƙuri'ar tsige Trump inda take cewa yau rada ce da aka aikata daya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisa a tarihin kasar sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da mika matsayar da majalisar wakilan Amurka ta yi na tsige shugaba Trump ga majalisar dattawa mataki na gaba da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfida idan majalisar wakilai ta tsige shugaban kasa shine ta mika batun ga zauren majalisar dattawa a matsayin kara shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa sai dai faruwar hakan zai ta'allaka ne kan lokacin da yan jam'iyyar Democrat suka shigar da batun gaban majalisar dattawa sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako
Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Yusuf Babanga ne mai trader rijin daga jihar Jigawa Nigeria. Yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugabannin mu na Afirka game da ainihin sada daya baya da muke fuskanta a sassa daban-daban na kasashen mu na Afirka. To ina so in sanarwa da shugabannin Afirka cewa ainihin sojoji na kasashen waje da suke zaune a ainihin kasashen mu na Afirka ba za su kawo mana ƙarshen tashin hankulan da ke faruwa a kasashen nan namu na Afirka ba. Domin in mun duba shekaru nawa ana fama da tashin hankula a ainihin kasashen mu na Afirka amma ba a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa ba. Don haka ina kira ga shugabannin mu na Afirka su ya su haɗa kansu da kansu su samarwa da kansu tsaro ba ainihin wasu kasashe ne amma za mu zuba wa ido cewa su ya su samu mana da ainihin tsaro a kasashen mu na Afirka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo a Ikedu unguwar na huta Fotoskom. Sakataren ƙungiyar muryar talaka reshen ƙaramar hukumar Fotoskom. To a yau ina so yi amfani da wannan dama wajen kira da gwamnatin Najeriya game da ware maƙudan kuɗi da ta yi har naira miliyan 37 da sunan wai sabunta majalisa. Ba shakka talakawan wannan ƙasa ba wannan ne a gabansu ba. Ya kamata a ce an tunkari abubuwan da suke damun talaka. Misali ilimi, ruwan sha, wutan lantarki, hanyoyi, lafiya da dai sauransu. Don haka muke kira da gwamnati da ta sauya tunani game da ware wannan maƙudan kuɗi a bajetinta da ta yi na shekara ta 2020.
Kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To zara yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba na jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da cecekar shugaban Amurka Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubale da ke yin tarnaƙi ga yakin da ake yi na kai ƙarshen cutar Ebola a ƙasar. Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar 3,354 inda a ciki mutane 3,218 suka mutu. Wani kawancen kasar Spain da ya hada da manyan kamfanoni uku ya sadar da sansanonin yan gudun hijira a kusa da iyakar Eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar wadda ta dogara kacokam a tashar samar da lantarki ta ruwa.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Godi domin rasuwar ƴarsu Zuwaira wadda ta rasu jiya bayan gajeriyar jinya. Muna kuma miƙa gaisuwar fatan alheri ga gwaggwanta Hawwa wadda ta gamu da hatsarin mota. Allah ya ƙara lafiya ya kuma kare na gaba. Sai kuma sakon ɗaurin aure na ango Awal Hayatu da amaryarsa Zainab Yakubu wanda za a yi ranar Asabar 18 ga watan Disamba a Islamiyya Madibo Jingi Gurori da misalin ƙarfe 10 na safe. Allah ya sanya alheri, Allah ya bada zaman lafiya. To masu sauraro, ku kwana lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.
VOA Afrique.